Taken bikin wannan shekarar shine duniyar da babu shinge, wato duniyar da yake bambancin harshe ba zai zama shamaki ga ci gaban al'ummomi ba. Lalle jiya sako daga wannan harshe zuwa wani muhimmin abu ne a cikin sadarwar jama'a da kafofin watsa labarai. Haka kuma waɗanda suke wannan aikin suke da muhimmanci, kamar yadda tsohon editor muryar Jamus da sashen Hausa na gidan rediyon Ghana GBC Sarki Jibril Sise ce,
"Kawai banza ba ta roho, kaga har babban mashawartar majalisar ɗinkin duniya ta fito karara a 24 ga watan Mayu shekara ta 2017 da gabatar da kuduri musamman na keɓe 30 ga watan Satumba, rana ta masu fassara waɗanda suka taka rawar gani a wannan sana'a. Na gani ya kamata mutum ya san kamar ba kurun-kurun haka kawai ba ne. Muhimmancinsa na daga cikin fassara, yana taimakawa ga harkoki na zaman lafiya da fahimtar juna da kuma al'amura da suka shafi harkokin tsaro. Dukka wannan sana'a ta tattara domin sai cuɗanye ka har da al'amuran da suka shafi ba ni gishiri in baka malla."
Abdullahi Shamsul Bako, wakilin sashen Hausa na gidan rediyon RFI a Ghana, ya jaddada muhimmancin masu fassara domin isar da bayanai ga jama'a da suke yi.
"Fassara na da matuƙar muhimmanci ga fahimtar da mutane abin da ke faruwa na yau da kullum. A matsayina mai amfani da fassarar daga Turanci zuwa Hausa, na da ɗan wahala sosai. La'akari cewa ƙasar nan ba daidaitacciyar Hausa muke yi ba, abu sasa yana da matuƙar muhimmanci ka gano yadda za ka haɗa daidaitacciyar Hausan da mu ma namu Hausa gwari-gwari a Ghana, sabida ka fahimtar da al'umma abin da ke faruwa."
Kamar yadda ƙwararru suka ce, sadarwa ba ta kammaluwa sai wanda ake yi da shi ya fahimci abin da ake nufi. Hakan yasa jami'an yaɗa labarai da harshen Hausa a nan Ghana suke fuskantar ƙalubale, in ji Maryam Bawa ta gidan rediyon Marhaba.
"Da dama da akwai ƙalubalen da muke fuskanta a cikinsa, musamman ma ga mu da muke irin sharhin jaridu da ake rubutuwa daga Turanci, muke sharhin su a harshen Hausa. To za ka ga su da dama da akwai sababbin kalmomi da ba a riga da an san da su ba, a ƙirƙiro abubuwa da aka riga da aka yi na zamani. To dole za ka nemi ni za ka yi ka fassara shi zuwa harshen Hausa da mutane za su fahimci maganar da kake yi. Sannan ka ga da akwai ƙabila daban-daban, ni ƙabilu ne daban-daban a ƙasar Ghana, kuma kowace ƙabila da akwai irin Hausan da take yi. Shi yasa dole za ka duba ka ga wace irin kalma za ka iya amfani da ita da mai irin Hausa, irin na Kwatakwalawa da kuma irin na Cambawa da kuma irin Hausan Zabarmawa, duka idan suka ji za su fahimce ka. To wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne."
Sabili da mulkin mallaka, yawancin ƙasashen Afirka na magana da harshen ƙasashen mulkin mallaka ne a hukumance. Ingilishi ne harshen da hukumomin Ghana suke isar da saƙo ga jama'a, domin haka tilas ne jami'an watsa labarai da harshen Hausa su yi takatsantsan wajen fassara saƙo ga jama'a a harshen. Sarki Jibril Sise ya shawarci 'yan jarida kan yadda za su inganta fassarar su.
"Inganta wannan sana'a ta fassara ko aiki na buƙatar naƙaltar ƙabili da ba'adi na harshe, fahimtar harshe da kuma cuɗanya da karance-karance da hulɗa da mutane waɗanda suke kake fassara yarensu. In ba Balbari ne, ba Fulatani ne, in ba Haushe ne, in menene ba Wangare ne, to ya kamata in halaccinsa kake fassarawa, to kamata ka yi ƙoƙari. In kai ba daga wannan ƙabila ba ne, to ya kamata ka naƙalci kuma ka kusanci masu halshen."
Akwai harsuna kimanin 6,000 a duniya, 2,000 a Afirka suke, kuma mutane kimanin biliyan 1.2 ne suke magana da waɗannan harsunan. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.